Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da asuba. Ta da fatar kun wayi gari lafiya a yau Litinin ta farko, wanda ta yi daidai da 2 ga watan Agusta shekara ta 2021, inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe 1 na tsakar dare. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Amurka da Birtaniya sun dora alhakin harin jirgin sama mara matuki da aka kai akan wani jirgin ruwan dakon mai a makon da ya gabata a yankin tekun Oman, har mutane 2 suka mutu akan Iran. A jihar Taraba da ke Najeriya, kungiyar Fulani ta miyatta Allah ta nemi afuwa daga sarkin Mure Abbas Tafida biyo bayan wasu kalamai da sarkin ya yi a kwanakin baya. Wata 'yar gudun tsere mara nisa, 'yar ƙasar Belarus, ta kiyarda ta koma gida a jiya Lahadi bayan da jami'an tawagar 'yan wasanta suka so ta bar Tokyo ba da san ranta ba, a cewarta.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa, muna tafe da ƙarin bayani akan nasarar kubutar da wasu ɗaliban makarantar birnin Yaguri.
Muna so mu ce da muku cewa game da waɗannan 'yan makaranta ɗalibai da aka sace a Yaguri, izinin Allah.
Ita kuwa gwamnatin tarayyar Najeriya ta buƙaci 'yan ƙasar da su daina kalaman ɓatanci ga ƙasar a idan duniya.
Dan me yasa namu jama'ar idan sun fita sai abin da ya ɓaci a ƙasar mu za su ce suna gaya wa waɗansu mutane, waɗannan abubuwa ba su dace ba.
To duk muna tafe da waɗannan da ma shirin mu na ciki da gaskiya, wanda Sarfilu Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Amma duka mu makai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Amurka da Birtaniya sun dora alhakin harin jirgin sama mara matuki da aka kai akan wani jirgin ruwan dakon mai a makon da ya gabata a yankin tekun Oman, har mutane 2 suka mutu akan Iran. Muna da ƙwarin gwiwa, Iran ce ta kai harin, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken a wata sanarwa, yayin da ya zargi Tehran da ci gaba da kai jiragen yakin marasa matuki a faɗin yankin. Babban jami'in na Amurka ya ce babu wani dalili na kai wannan hari akan Mercer Street a arewacin tekun Arabia, wani jirgin ruwa na kamfanin Zodiac Maritime da ke London, mallaka wani attajiri ɗan Isra'ila mai suna Eyal Ofer. Blinken ya ce harin na barazana ga 'yancin bi ta kan hanyar ruwan mai mahimmanci da dakon kayayyaki da harkokin kasuwanci na ƙasa da ƙasa da kuma rayukan mutanen da ke cikin jiragen. A jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya, kungiyar Fulani makiyaya ta miyatta Allah ta kai wa sarkin Mura Abbas Tafida ziyara don neman afuwa da kuma yi masa alƙawarin yin gyaran hali da sauran dukan abin da ya kamata, biyo bayan wasu kalamai da sarkin ya yi a kwanakin baya. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Salisu Muhammad Garba.
Kwanakin baya ne dai sarkin Muri Alhaji Abbas Tafida ya yi kalamai a fusace akan Fulani makiyaya waɗanda ake zargi da cewar su suke gudanar da ayyuka na ta'addanci a jihar Taraban. Waɗannan kalaman kuwa ya janyo cece-kuce. Haɗaɗɗiyar kungiyar Miyatti Allah reshen jihar Taraba nan take suka kira taron gaggawa domin a zakulo mafita. Bayan sun kammala wannan taron ne suka sa lokaci domin ziyartar fada mai martaba sarkin Muri. Alhaji Sahabi Mahmud shine shugaban kungiyar Miyatti Allah reshen jihar Taraban, ya kota shi Kadiri ya yi jawabi kamar haka.
Godiya ga mai martaba Sarkin Muri da ya farkar da mu Fulani makiyaya akan aiki na alheri da bin Allah da dokokin kasa. Muna kara yin tuba ga Allah subhanahu wataala, muna tuba ga mai martaba Sarkin Muri da kara roƙon Allah ya shirya mu duka. Muna tabbatarwa mai martaba Sarkin Muri cewa mun yi niyyar haɗa kanmu na gyaran duk masu niyyar gyara a cikin mu waɗanda ba za su gyaru ba kuma ba za mu boye su ba.
Shi ma a nashi bangaren Alhaji Ardo Kiri Umar shugaban makiyaya Bakolo na jihar Taraban ya koyi nashi jawabin kamar haka.
Insha Allah Rabbi, ina baka tabbacin a cikin lokacin da ka ji andiban nan wata zere Fulanin Taraba sai sun zama mun koyi a duk duniya. Abinda muka ga dan nan shi muke son za mu koma duk wani ba ta gari da yake cikin mu duk da muka zo muka amsa kira insha Allah Rabbi sai mun hito da shi.
Mai martaba Sarkin Muri Alhaji Abbas Tafida ya amshi wannan tubar.
Na ji jawabin cewa kun hadu kun yi taro tsakaninku kun yadda ku tubawa Allah kun yadda ku tubawa Sarki ya karbi tubanku zan kuma roki Allah ya mana gafara. A taronku kun yi shafara da fasalin da za ku fidda munafukai idan fa kuka faɗi gaskiya Allah ya sani idan kuka yi munafunci ma Allah ya sani amma abinda nake son ku sani wanda yake sama abinda zai hanga ku ba za ku gani ba abinda nake muku gudu shine fushin Allah.
Idan dai mai sauraro bai mance ba kalaman da Sarkin Muri Alhaji Abbas Tafidan yayi ya janyo cece-kuce wanda ake sa ran tamun mafita. Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Wata 'yar gudun tsere mara nisa 'yar kasar Belarus ta ki yarda ta shiga jirgin barin Tokyo a jiya Lahadi bayan da ta ce tawagar 'yan wasanta sun kai ta tashar jiragen saman ne ba da san ranta ba bayan ta yi korafi akan jami'an tawagar kasar ta a wurin wasannin Olympics. Har zuwa asabar yau Litinin, Kristina Simonovskaya 'yar shekara 24 da haihuwa na tashar jiragen sama ta Haneda a Tokyo. Kwamitin wasannin Olympics na ƙasa da ƙasa da ake kira IOC a takaici ya ce ya yi magana da Christina kuma jami'an kwamitin wasannin Tokyo 2020 sun raka ta zuwa tashar jiragen. A wani saƙon Twitter kwamitin ya kuma ce zai ci gaba da tattaunawa da Christina da kuma hukumomi don gano mataki na gaba da za su ɗauka nan da kwanaki masu zuwa.
Mu je ga labaran duniya kashi na biyu, bar mu fara da wannan rahoton na farko. Kimanin makonni shida kenan da yan bindiga suka afka cikin kwalejin sakandaren gwamnatin tarayya da ke birnin Yawuri inda suka yi awon gaba da ɗalibai da malamai. Amma har ya zuwa yanzu babu wata masaniya akan halin da ɗaliban suke ciki. Amma dai a jiya an samu kubutar da wasu ɗalibai biyu daga cikin waɗanda aka ɗauke baki ɗaya inda yanzu haka suke samun kulawa ta musamman bayan isar su jihar Kebbi. Daga birnin Kebbi abokin aikinmu Muhammad Nasir ya yi komuna da ƙarin bayani.
17 ga watan Yuni na wannan shekara ne mahara suka sace ɗaliban daga makarantarsu kuma tun wannan lokaci suna hannun barayin yan bayan biyar da aka ceto da farko da kuma wasu biyu da suka kubuta. Sai ga shi ranar Asabar da ta gabata an ceto wasu biyu a jihar Zamfara. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Zamfara Sani Sha'ibu Malumfashi ya jiyo kwamishinan 'yan sanda na jihar Hussein Rabiu yana bayani akan ceto yaran.
Muna so mu shaida muku cewa game da waɗannan 'yan makaranta ɗalibai da aka sace a Yawi, to da izinin Allah jami'an tsaro da suke ɗan Sadau in more local government sun samu nasarar ceto yara biyu daga cikin waɗannan da aka sace a Yawi. Kuma na farko ita ce Maryam Abdulkarim shekara 15 yar asalin kushi shi ne a jihar Niger. Sai kuma Buhari Faruk shi kuma wanda yake da zama a Gwara a jihar Kebbi kenan shi kuma shekara 17. Jiya muka kai su asibiti aka duba lafiyarsu. Alhamdulillah za mu kai su Kebbi State.
Bayan baro jihar Zamfara da yaran na tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta jihar Kebbi ko sun samu isowarsu a jihar. Sai dai kakakin rundunar DSP Nafi Abubakar bai ɗauki kiraye-kirayen da ne masa ba ko kuma mai da amsa a saƙon da na tura masa. Na kuma zanta da ɗaya daga cikin iyayen yaran Malam Buhari ya Diwara wanda tuni yana garin na birnin Kebbi kuma ya yi ido biyu da yaronsa.
To yanzu kamar shi wannan da ya to ya samu shigowa hannunku ko har yanzu dai?
Ana kulawa da lafiyar shi.
To kamar ka samu ji wani abu ga yaron bayan ya iso ko kuma dai baka samu zanta da shi ba?
To gaskiya an dogon da shi ba na zai tambaye shi ya aka yi suka fi ya aka yi sai aka ce to ba za a bashi shi a je gida a je a kula da shi.
Fatima Ngogo ce ga ɗalibar ɗayar da aka ceto.
Kuma alhamdulillahi muna farin ciki da godiya zuwa ga Ubangiji da ya tsare mana ita kuma ya ƙara sadan mana da ita kuma cikin koshin lafiya da kuma aminci.
Yanzu haka dai waɗanda suka sace ɗaliban na ci gaba da rike yaran da adadinsu ba zai kasa 80 ba. Waɗannan yaran biyu da aka ceto suna nan birnin Kebbi ana kula da lafiyarsu kuma yau ne ake sa ran gwamnati ta yi magana akan su ko kuma ta hannun ta su ga iyayensu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Jama'a a kudancin Afghanistan a jiya Lahadi sun tabbatar da cewa wani harin roka da 'yan Taliban suka kai da dare ya lalata titin jiragen sama a tashar jiragen Kandahar, abinda ya sa a kan dole aka dakatar da tashin jiragen sama. Harin ya faru ne a daidai lokacin da aka gwabza wani kazamin fada tsakanin dakarun tsaron Afghanistan da 'yan Taliban a Kandahar da kuma Lashkargah, babban birnin lardin Helmand da ke kusa. Hukumomin Afghanistan sun ce rokoki da yawa sun dira kan tashar jiragen, kuma an dakatar da tashin dukan jirage a birnin na biyu mafi girma a kasar sai an gyara titin jiragen. Mai magana da yawon kungiyar Taliban Zabihullah Mujahid ya fadawa muryar Amurka cewa sun auna tashar jiragen saman Kandahar, sun kuma lalata titin jiragen tare da wasu gine-gine a wurin. Sojojin Amurka sun tabbatar da cewa sun kai wani hari ta sama akan mayakan Al-Shabab karo na uku kenan kasa da makonni biyu. An kai harin na jiya Lahadi ne don goyon bayan dakarun gwamnatin Somalia a garin Kaikat da ke tsakiyar jihar Galmudug, a cewar sojojin Amurka. A baya gwamnatin Somalia ta ba da rahoton cewa an kai farmakin ne a wani wuri inda dakarun da suka samu horon gwamnatin tarayyar kasar da Amurka ke fafatawa da mayakan. Ba a dai samu wani bayani ba akan ko mayakan sun jakata ko wani daga cikin su ya rasa ransa. A wata sanarwa, ma'aikatar yada labaran Somalia ta faɗi cewa wannan wani babban koma baya ne ga hanyoyin da 'yan Al-Shabab ke amfani da su wajen kaddamar da yaki akan jama'ar Somalia.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bar mu je ga rahotonmu na gaba. Fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ta ASUROG ta ce son zuciya da rashin kishin kasa ke sa wasu 'yan kasar zaɓar su yi kalaman ɓatanci a kan kasar a lokacin da suke ƙasashen ƙetare, wanda hakan ke taɓa kimar Najeriya da barazana ga demokuraɗiyya. Fadar ta ƙara da cewar masu kalaman kan yi bayanai da ƙarin gishiri a lokuta da dama don samun jawo hankalin ƙasashen duniya da su rinka kallon Najeriya a matsayin ƙasa da ba ta mutunta bambancin addini ko kuma ƙabilanci. Wakilin muryar Amurka a birnin tarayya Abuja, Nasiru Adamu El-Hekaya, ya aiko mana da ƙarin bayani.
ASUROG na magana ne kan ɗabi'ar wasu 'yan Najeriya irin su Rainu Omokri wato tsohon mai taimakawa tsohon shugaba Jonathan da kan shirya zanga-zanga a ƙetare don cin zarafin shugaba Buhari, da kuma kwanan nan jawabin shugaban ɗariƙar Katolika na Sokoto Bishop Matthew Hassan Kuka da ke nuna gwamnatin ba ta taɓuka komai kan tsaro yayin da 'yan ta'addan musulmi ke kashe mabiya addinin Kirista. Gwamnatin dai tun farko ta zayyana kalaman Bishop Kuka ta yanar gizo ga Majalisar Dokokin Amurka da cewa soki burutsu ne. Ta ce kowane ɗan ƙasa na da haƙƙin kare ƙasarsa, don ba wata ƙasa da za ta gyara wata ƙasa illoli sai dai in akwai wani muradi da ake son cimmawa. Garba Shehu shi ne mai taimakawa shugaba Buhari kan labaru.
A ce sun ji kunya saboda su ƙasashen da suke zuwa, su al'ummomi da suke wannan ƙasashen ba haka suke wani su ƙasashen ba. Duk wanda ya fita ya bar ƙasarsa nema yake ya nuna cewa ita tafi kowace, ita zai fifita ya nemi ta kyakkyawan wakilci. Dan me yasa namu jama'ar idan sun fita sai abin da ya ɓaci a ƙasar mu za su je suna gaya wa wayansu mutane, wayannan abubuwa ba su dace ba ko kankani.
Kuka dai a jawabin nasa ya ce Kiristoci yake da ilimi da kuma wasu musulmi na wasu ƙabilu, don haka akwai buƙatar Amurka da taimaka ta ƙoƙarin majami'a na bunƙasa ilimi, don akwai zawarawa da almajirai na garin Ramba kusan su miliyan 15 zuwa 16 waɗanda jahilci ke damunsu, inda kashi 80 zuwa 90 musulmi ne. A can baya dai kafin wannan sabuwar matsaya, Bishop Kuka baya alakanta ta'addanci ga wani addini, ga ma matsayarsa a can baya din.
Barawo ne, dan fashi ne, ba wanda zai ce ya ji fashi koko ya kashe wani don maganan addini. In ka kashe mutum akwai hukunci da ya kamata a yanka maka, amma abin da yafi dagular da magana in wannan yayi laifi abin da bai kamata ba, za a ce shi musulmi ne, shi da kai tabbataccen musulmi ne ko Kirista, ba za ka aikata wannan abun ba. Masu shari'a da police da security agencies da sauransu kowa yayi abu amma da mashi nashi ne a yanka mashi hukunci. Ba mai wannan ba za mu yi ta cewa ana kiran barayi Kirista, ana kira barayi musulmi. Barawo ne, kuma ba wanda zai iya ce ya ji ya sata don addini.
Kuka ya ce a karo na farko an samu duk masu rike da ma'aikatar tsaro ƙarƙashin shugabancin Buhari musulmi zalla. Hakanan Majalisar Dokokin Tarayya da ke da shugaban Majalisar Dattawa musulmi, kakakin Majalisar Wakilai ma kazalika. Duk da haka Kuka ya ce ba wai musulmi na samun wata garabasa ba ne, su ma tamkar wahalallu ne da ake gasawa aya a hannu masu yaƙi da shigen dariya. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Ubangiji ya Allah ya kawo mana mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da shirin Ciki da Gaskiya da har kullun ke bin kadin waɗanda ake zargin sun yi rashin adalci da cin hanci da rashawa da cinye dukiyar marayu da dai sauransu. A yau za mu duba batun kashe wani matashi mai suna Hamza Baba Gombe da 'yan sanda suka yi. Ku jo mu cikin shirin. Suna na Sarfi Hashim Gumel. A wannan shiri za mu duba gwagwarmayar wani bawan Allah mai suna Baba Garba Darazo da ke zaune a Gombe, wanda ya ce a shekarar 2017 wani ɗan banga mai suna Abdullahi Komanda da 'yan sandan SAS sun yi wa ɗansa mai suna Hamza Baba dukan da ya zama sanadiyar ajalinsa. Bayan gwagwarmayar neman haƙƙin kashe Hamza da mahaifansa suka yi ba tare da samun nasara ba, sai Allah ya ba su dama gwamnatin Najeriya ta rushe rundunar SAS don yadda ake zarginta da take haƙƙin ɗan adam. Kuma shugaba Muhammadu Buhari ya buƙaci jihohi su kafa kwamitocin binciken laifukan da 'yan sandan SAS suka yi. Baba Garba da iyalansa sun bayyana gaban kwamitin, amma aka samu cikas, don kwamitocin na sauraron ƙorafi daga ranar 29 ga watan Mayun 2019. Duk da wannan ƙalubale, Baba Garba ya buƙaci hukumomi da masu ruwa da tsaki da suka yi masa ɗauki, lamarin da kwamishinan shari'a na jihar Gombe ke cewa gwamnati na shirye don bin kadin marigayi Hamza Baba. Ga abin da mahaifin marigayi Hamza Baba ya faɗa wannan fili.
Assalamu alaikum. Sunana Baba Garba Darazo. Ina anguwan Idi kusa da makarantar Vocational Training Center kusa da Alhaji Adamu Umaru ɗan jarida. Alal haƙiƙa ina zaune wata rana sai ga ma'aikata sun zo sun zo kawai sun biyo yaro na a guje mai suna Hamza Baba cikin shekara ta 2017 2017. Ina tunawa ranan 7 ga watan 7 2017. Saboda haka kawai suka kama dukan yaro na ana taka shi a ruwan ciki, yana cewa baba za ku kashe, za su kashe ni. Ina cewa to
baba Garba Darazo, yi mana bayani, ka ce ma'aikata ne, waɗanne irin ma'aikata ne?
Da farko gaskiya ƴan banga ne suka fara turowa, wanda har da bindiga, wanda duk anguwan nan an taru akan wannan dan a magance. Saboda haka shi wannan dan banga sunansa Abdullahi komanda ake kiransa. Saboda haka shi yake zuwa da sunan ainihin su waɗannan ƴan sanda, ya zo da makaminsa. Saboda haka jama'a anguwa ba irin roƙon da ba a masa ba, ya kyale yaran nan yake, ya tattaka ruwan cikinsa. Yaro yana ce za ko wandansa ma a hannunsa ya je, ba dama ya ɗaura wando. Ya ce baba za a kashe, na ce to ya zan yi Hamza idan
aka shi kama. A nan anguwar al'amarin ya faru?
A nan anguwan ga gindin bishiyan da ya faru, ma nan ga gindin nif ɗin nan, ga shi nan kusa da gidana, ya yi kusa, ya iso gida suka cin masa. Saboda haka baba za a kashe, na ce to Hamza ya zan yi, hukuma ne ba ya da na iya. Sai ya gayyato nan da nan, ya waya ƴan sanda dama bakinsu ɗaya, suka zo suka tafi da shi. Da suka tafi da shi a kai shi asibiti. Ya kai shi asibiti cikin sana ciwo, suka ce ba za a kai shi ba.
A wagarwa bari mu ƙara fahimtar wani abu. Shin su ƴan banga ne suka biyo shi suka rika dukansa, ko kuma akwai wasu jami'a ciki bayan su?
Bayan ƴan banga ne suka fara zuwa, suka gayyato jami'ai da sanduna da bindiga, suka zo suka ja yaro suka jefa shi a mota. Saboda haka suka tafi da shi. Ba yadda ban yi ba, suka ce dama an riga an yi list na waɗanda za a kashe. In an je an samu baya cikin waɗanda za a kashe, to alal haƙiƙa za su bar shi. Amma in sun samu yana ciki fa, to sai dai ne haƙuri kawai.
Bari mu saki fahimta, shin shi Hamza Baba ɗin nan menene a lokacin suke faɗa? Sun faɗi laifin da ya aikata ne yasa suka biyo shi, ko kuma kawai kai dai gani kai suna dukan sai ce ka taimake shi?
Alal haƙiƙa ne, yarsa tana ƙanwarsa tana wurin, tana ihu, tana kuka, tana za a kashe Hamza, za a kashe Hamza. Kafin nan jama'a ma duka suka taru, gani ne kawai yana kuka, ba a ce ga ainihin laifin da Hamza yayi ba. Har yau, har a kotu, ba a ce ga laifin da Hamza yayi ba. Suka kai da ya kwana garin Allah ya waye, suka ga zai mutu, suka kai shi asibiti. Ya je ya cika asibiti a gaban wansa Musa. Shikenan da ya cika, shikenan suka
ga Musa da muke tare da
wannan shi, wannan sunansa Umaru. Shi Musa yana nan, yana gidansa, baya wannan gida yanzu, yayi aure. Saboda haka suka wansa Musa ya yi salati, ya ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamza ya cika, daga nan mu ma a gida a waya kenan muka sa ihu. Sannan ba a bar mu mun je ba wurin gawansa ba, aka tafi da gawansa yana hannun ƴan sanda. Ran da za a je jana'izansa, wallahi ƴan sanda ne suka zo da bindigogi akan in mun yi wani abu mu ma a harbe mu.
Shi ma ɗaya daga cikin yayan marigayi Hamza mai suna Umar Baba, wanda ya shaida faruwar lamarin, ya bayyana mana abin da ya gani.
To assalamu alaikum, suna na Umar Baba, kuma ni yayan marigayi Hamza Baba ne. Kamar yadda abin nan ya faru a ranar 7 ga watan 7 a shekarar 2017, a inda dan banga ya zo ya ringa dukan ƙanin mu ba tare da wani dalili ba. Daga baya kira ƴan sandan sa suka tafi da shi zuwa washe gari, kuma aka kawo shi asibiti, ya rasuwa asibiti. Daga nan sai ni ina ɗaya daga cikin wanda muka kama wannan ɗan banga, muka mika shi a wajen ƴan sanda, wanda yake ofishin ƴan sanda na babbar kasuwa na Gombe. Daga nan aka ɗauke mu zuwa ofishin ƴan sanda da yake tsohuwar kasuwa, shi ne Gombe Division. Daga nan kuma shi ke ne suka juya al'amari, suka ce me yasa muka taɓa musu ɗan banga. Daga nan suka tafi da mu ofishin SAS. A nan muka yi kwana biyu. Akwai kuma ƴan uwana mutum biyu da su ma suka zo ofishin ƴan sanda, aka sake haɗawa da su mu biyar aka kulle mu. Daga nan ba mu ji komai ba, sai aka kai mu kotu, aka ce wai mun da ki ɗan banga har ya suma. Muka ce to mun amsa, muka ce a abam, muka ce mu ba mu da ke shi ba. Daga nan aka tura mu kotu, muka yi wajen daga kotu aka kai mu har prison, muka yi kwana biyu. Daga baya aka yi bailin mu, daga ƙarshe muka yi ta zuwa kotu. A ƙarshe dai a kotu muka kada su domin alkali sun gagara kawo hujja akan cewa mun dake shi wannan dan banga. Daga ƙarshe alkali ya kori wannan shari'a.
Amma Umar kun dake shi ne koya kuka yi da shi?
Mu ka rike shi muka yi muka tura aka kira ɗan sanda suka zo suka tafi da shi options. Kuma inda muka je da shi kamar da suke faɗa lafiyarsa kalo da kafansa da komai aka ji yana taɗi da komai. Suka je har options daga nan ne dai suka je al'amari. Bayan mun yi wannan nasara a kotu mun yi kokarin mu ƙara shirin da ƙara to kuma mu samu dama ga wasu sakamakon yanayin kudin ɗaukar lauya da sauransu. Da muka ji shugaban ƙasa ya kafa kwamiti akan rikicin SARS da aka yi sai muka kai kokenmu. Daga nan kuma bayan an fara sauraron ƙara na zuwa wani lokaci sai aka ce ai iya daga zamanin Inuwa za a saurari wannan ƙara. To dole mu ƙarar mu da muna ga kaman za mu samu wani abu na nasara. Sai kawai aka ce ai ba za a ci gaba da sauraron ƙaranmu ba. To wannan gaskiya ne daga cikin irin abin da na sani a ciki kuma abu ne wanda muka faru da shi ne ibtila'i kan ibtila'i. Abu na farko ya faru muna ganin cewa muka miƙa hukuma abin za ta yi ɗauka mana mataki a kai ashe zuwa da muka yi ma mu kai mu yi laifi ma ga hukuma sai ya zama shi ma laifi ne.
Ya kuka ji da aka soke rundunar SARS?
Eh gaskiya a wannan lokacin mun ji daɗi sosai. Amma kuma daga baya da muka je wannan zama sai muka ga kawai zaman da aka yin kawai wani abu ne kamar drama. Sai muka ga sokewan kawai ba ta yi wani amfani ba. Tunda har yau bamu ga wani wanda aka ce gashi wannan dan SARS ne an hukunta shi a matsayin cewa ya laifi a baya ba. Kawai abu da ya kare a labari kawai.
Kai mako mai zuwa za mu daura daga inda muka tsaya. Haka kuma za ku ji cewa kwamishinan shari'a na jihar Goma barista Zubair Muhammad Umar ya ce gwamnati na shirye don bin kadin marigayi Hamza Baba. Yanzu a madadin Nasara da Melika da ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfi Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa kuma kasance lafiya.
Muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice.
Amurka da Birtaniya sun dora alhakin harin jirgin sama mara matuki da aka kai akan wani jirgin ruwan dakon mai a makon da ya gabata a yankin tekun Oman har mutane biyu suka mutu akan Iran. A jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya, ƙungiyar Fulani makiyaya ta miyatta Allah ta nemi afuwa daga sarkin Mure Abbas Tafida biyo bayan wasu kalamai da sarkin yayi a kwanan baya. Wata yar gudun tsere mara nisa a kasar Belarus ta kiyarda ta shiga jirgi dan barin Tokyo a jiya Lahadi bayan da tace tawagar ƴan wasanta sun kai ta tashar jiragen saman ne ba da san ranta ba bayan ta yi korafi akan jami'an tawagar kasar ta a wurin wasannin Olympics.
Masauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan subuhin taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hantsi, za ku ji saura bokan aikin mu dauke da wasu rahotanni. Amma kamun mu sallama da ku, bar mu miƙa ta'aziyya ga iyalan sarki Ahmadu Baba Akumasi na rasuwar Hajiya Rabi'atu Jibrin da aka fi sani da Modan Laraiba, wanda Allah ya warasuwa a tsakar dare. Za kuma yi jana'izarta da misalin karfe 10 na safe a sabon zango Kumasi. Allah ya gafarta mata ya albarkaci abinda ta bari baya. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma saura abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bis salam.